Sashen Hausa ne na muryar Amurka yake magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma mita 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad Dalal da kuma Niya FM. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk inda ake a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a barkanmu da dare, Usman Ahmad Kabara ne tare da Ibrahim Ka'almasi, garba muka sake dawowa a shirin mu na dare din a sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Da farko ga labarin duniya.
Assalamu alaikum, wasu saurari ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi garba. Kungiyar ta'addancin ISIS ta dau alhakin kai harin bom din da aka kai da yammacin yau din nan Asabar a wani masallacin sufaye da ke lardin Baluchistan na kudu maso yammacin Pakistan, wanda ya halaka mutane akalla 43 tare da raunata wasu kimanin 100. Shedun gani da ido da likitoci na fargabar yuwar adadin mace-macen ya karu. Daruruwan mutane na cunkushe lokacin da fashewar ta auku a masallacin mai tazarar kilomita 100 daga Hub, wani birni da ke iyakar lardin Sindh mai makwabtaka da wurin. Waɗanda abin ya rutsa da su sun haɗa da mata da yara. Wani jami'in yankin da ke masallacin Shah Nurani ya ce da yawa daga cikin waɗanda suka ji rauni na cikin mawuyacin hali. Ɗaruruwan sufaye kan taru a wannan masallacin kowace ranar Asabar da Lahadi don gudanar da wasu addu'o'i na musamman. Harkokin ibadar sun haɗa da wasu zikirorin da matasa kan yi na tunawa da waliyan da aka binne a wurin. Wani da ake kyautata zaton dan kunar bakin waken Taliban ne ya tarwatsa kansa a sansanin sojan sama na Bagram a Afghanistan da sojojin Amurka ke amfani da shi, ya kashe mutane akalla 4 tare da raunata wasu akalla 14. Majoyin kafafan labaran Afghanistan sun ce harin ya auku ne a wajen ɗakin cin abincin sansanin sojan. Maharin ya yi shigar lebura sansanin sojan na arewa maso wato arewacin birnin Kabul ne. Zabihullah Mujahid, mai magana da yawun kungiyar Taliban, ya yi ikirarin kungiyar su ce ta kai harin, da cewa maharin ya saje ne da ma'aikatan sansanin sojan ɗan watanni kafin ya kai harin. Ya ƙara da cewa jami'an sojan Amurka sun sha'afa da aikin horar da soja na darasin safi lokacin da aka rutsa da su. Mai magana da yawun Taliban din ya ce sojojin Amurka sama da 20 ne aka kashe a harin, sannan kuma wasu da dama sun ji raunuka, ciki har da wasu sojojin Afghanistan. To amma an san Taliban da ruruta yawan adadin waɗanda suka mutu a irin waɗannan hare-haren da suka kai. Zanga-zangar da ake yi kan zaben Donald Trump a matsayin shugaban Amurka ta rikide zuwa tashin hankali a birnin Portland da ke yankin gabar tekun Pacific da jihar Oregon da safiyar yau din nan Asabar, yayin da ake fargabar cewa shugabanci irin na Trump na iya dakile yancin jama'a da kuma kaiwa ga kama-kaman jama'ar. Masu shirya zanga-zangar sun ce za a shirya ƙarin gangami a cikin kwanaki masu zuwa a birane da dama da ke nan Amurka. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi maci ranar Juma'a a titunan Portland, suka yi ta haddasa cikas ga motoci da kuma shafe-shafen fanti na nuna bijirewa. 'Yan sandan Portland sun yi amfani da barkonun tsohuwa da gurnetin tsoratarwa kan masu zanga-zangar bayan da suka jefa musu wuta. Hukumomi sun ce an shiga wasosu da cin zarafin mutane a yayin zanga-zangar, wadda masu shirya ta suka ce ta lumana ce tun da farko. Da safiyar yau Asabar ma an harbi ɗaya daga cikin masu zanga-zangar a ƙafa, a cewar shaidun gani da ido. Nan take dai ba a san wanda ya harbi ɗan zanga-zangar ba, ba a kuma sami cikakken bayani kan wanda aka harba ɗin ba, wanda tuni ma aka sallame shi. A birnin Los Angeles ma 'yan sanda sun ce sun damke wasu mutane 185 da ke yunkurin katse hanyar da ta fi hada-hadar ababen hawa a birnin. A birnin New York kuwa, ɗan ruwan masu zanga-zanga sun taru a dandalin Washington Park don gudanar da abin da suka kira gangamin ƙauna da daren Juma'a, sannan suka doshi dandalin Manhattan Union Square, wanda nan ne aka saba zuwa don yin gangamin siyasa, wanda ke da tazarar kilomita guda. Suna riƙe da kwalaye masu ɗauke da saƙonnin da ke nuna cewa ƙauna za ta yi galaba kan ƙiyayya. Suna kuma cewa wannan fa ba shugabanmu ba ne, yayin da suke macin. Mai baiwa Majalisar Ɗinkin Duniya shawara kan batun kisan kiyashi ya ce sabuwar ƙasar Sudan ta Kudu, wadda ke fama da yaƙin basasa tun daga shekarar 2013, na fuskantar yiwuwar afkawa cikin mummunan yaƙin ƙabilanci, wanda ka iya kaiwa ga kisan kiyashi. Adama Diyan ya yi wannan bayanin ne ga manema labarai a Juba babban birnin ƙasar Sudan ta Kudu, bayan ziyarar kwanaki 5 da ya kai ƙasar, wadda aka kafa a shekara ta 2011, amma kuma tun sannan take fama da rigingimun cikin gida akasari, wato akasarin lokuta. Yayin wato yaƙin basasan ya laƙume dubban rayuka, sannan ya tilasta wa miliyoyin mutane gudu zuwa maƙwabtan ƙasashe.
Ibrahim Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa. Wata ƙungiyar Kiristoci ta ce ci wasu fursunoni Krista da Musulmi daga gidan wakafi a jihar Adamawa. Sanusi Adamu, gare ka.
Masu zaman wakafi na wa'adi daban-daban 27 cikin su da mace guda, limamin Katolika na jihar Adamawa Bishop Stephen Dami Manza ya yantar da su daga zaman yari a ci gaba da bikin mako na karshe da Papa Roma Francis na 266 ya keɓe shekara ta 2016 a matsayin shekarar nuna jinkai. Waɗanda suka sami 'yancin komawa cikin al'umma na daga rukuni na masu zaman gidan yari da aka yanke wa hukuncin zaman wakafi ko tara, da ɗarikar Katolika ta ɗauki ɗawainiyar biyar tarar da yake ga musu kayayyakin agaji na abinci da kayayyakin masarufi. A jawabinsa na ban kwana ga fursunonin, Bishop Stephen Dami Mamza ya kalubalance su su baiwa marada kunya ta hanyar zama 'yan kasa na gari kuma sahilai.
Idan dama ku wurinsu da suna da wurinsu halayen da bai dace da su ba, ku bar waɗannan halayen. Ku riga ku yi waje kwanaki a nan a gidan yare, ku koya abubuwa masu yawa, abubuwa daban-daban. Ta waje ku je ku yi amfani da bai wanda Allah ya baku, da kuma abubuwa da kuka koya nan domin ku yi amfani da shi a waje. Wayanda ma ba su yarda da ku ba suna shakan ku a da, idan ku fita ku ba su kunya, ku nuna cewa ku riga ku canza fa, ba ku nan kamar da.
Shugabannin addinin Krista da na Musulunci na gidan yarin Yola cikin juyayi da kuma farin ciki sun yi fatar kungiyoyin sa kai za su kwaikwayi irin tagomashi da Papa Roma ya nuna wa 'yan uwansu. Da farko ga shugaban kungiyar Kristoci na gidan yarin Yola Ifayin Akamebi da kuma na gamayyar kungiyoyin Musulmai Usman Isa.
Our leaders always used to advise us to remain patient and also be prayerful, because they say prayer is the key of everything. And for those that we among those we released, I'm advising them where they live, let them take care and maintain the teaching they have learned here so that they will live.
Addu'a mabudi ce ga kowace irin matsala ta rayuwa, kuma ga waɗanda za su koma zuwa gidajensu su zama mutane na gari, inji Ifayin kenan.
Hakika duk lokacin da ka samu kanka kana aidin cikin wannan lamari na jarabawa, in ka roki Allah ya taimake ka, Allah yakan kawo maka wannan taimako ta hanyar da baka yi tsammani. Shine irin wannan. Sai ku duba bawan Allah nan, duk wanda za su fita din nan ba wanda ya san shi, ba wanda yake dan uwansa ne. Sai ma shafi cewa menene, in kana ganin cewa shi Krista ne to akwai musulmai a ciki. Kai ni ma na tabbatar ma musulman sun fi yawa. To don haka yan uwa musulmi, a yanda ya samu wannan imani na neman ceton wanda ba su da yanci, shi ma Allah ya kasance ya taimake shi.
Jimmy Haruna, ɗaya daga cikin fursunoni da suka sami yancinsu, ya yi mini bayanin dalilin da ya jefa shi zaman wakafi na tsawon shekara guda.
Na tuba har ga Allah don yanzu bari ni dan sake koma wancan gurin da na sake bari, wurin yadda kuma ma'aikata su sake kama ni makamancin hakan sake dawo wannan gidan ba. Dole ne su zama mutumi na gari ne ma, wanda ne ma za a yi koyi da ni don nan gaba.
Akwai fursunoni 683 a gidan yarin Yola da ke jihar Adamawa. Daga cikin wannan adadin, 371 na zaman wakafi, 293 na jiran shari'a, yayin da ragowar 7 ke zaman ɗaurin rai da rai. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
To ana fa tare da sashin Hausa ne na muryar Amurka a Washington DC. Ga kuma shirinmu na gaba.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Tsintsiya, tsintsiya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki cibiyar ganin an ɗaukaka darajar tattaunawa tsakanin addinai da ƙabilu daban-daban domin samun zaman lafiya na Sarki Abdullah bin Abdulaziz na ƙasar Saudi Arabia da cibiyar ta ke birnin Vienna ƙasar Austria da cibiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin addinai da ke Kaduna da kuma wata cibiyar gwamnatin tarayyar Najeriya na karantar da hanyoyin magance rigingimu. Sun shirya wani taron kwanaki uku da ya samu halaccin shugabannin addinai da na ƙungiyoyi daban-daban a kan hanyoyin fahimtar juna da samun zaman lafiya. Wakilin sashen Hausa Nasiru Alheka ya halarci wannan taro inda ya tattauna da Hajiya Amina Kazaure, shugabar wata ƙungiyar mata musulmi da Krista da ke Kaduna, da Pastor James Wey na cibiyar wanzar da zaman lafiya, da kuma Malam Muhammad Sani limamin masallacin Waff Road da ke Kaduna. A saboda haka bari mu koma gefe guda. Nasiru gare ka.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, gani nan a zauren taro na Ladi Kwali da ke nan babban hotel na Sheraton a birnin tarayya Abuja, wajen taron da cibiyar wanzar da zaman lafiya da sasanta duk wani rikici ke gudanarwa. Ina tare da kuma wasu malamai. Farko,
sunana Pastor Dr. James Mobile Waye, ɗaya daga cikin masu idarwa na ƙungiyar wanzar da fahimta tsakanin addinai Interfaith Mediation Center Kaduna, Nigeria.
Sunana Muhammad Sani Isa, limamin masallacin Waff Road kuma director ne na shiga tsakani a ita wannan cibiya ta wanzar da zaman lafiya da ke Kaduna.
Sai kuma Amina Kazaure, wadda nice shugabata ƙungiyar mata musulmi da Krista a Kaduna.
Malam Sani, da farko za mu fara daga kanka. Shin ki mana bayani ƙungiyoyi nawa ne masu ke shirya wannan taro ne?
Wannan babban taro muhimmi, ƙungiyoyi guda uku ne suke ainihin suka kira shi. Daya kungiya, babban kungiya da ke wajen Najeriya, ita ce ake kira wato, bari mu faɗi dan da Turanci, wato International, wato King Abdullah Ibn Abdulaziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue. Kenan wato cibiya ce mai wadda aka assasa ta domin ta bada daraja kuma ta ɗaukaka al'amarin tantaunawa tsakanin addinai daban-daban da ƙabilu daban-daban don samun zaman lafiya. Wadda da kaji an ce dai King Sarki Abdulaziz, Sarki Abdulaziz da to kana magana Saudi Arabia kenan. Headquarters ta ko cibiyar ta yana Vienna a can ƙasar Austria. To sannan sai Interfaith Mediation Center wadda take ita ce cibiyar wanzar da zaman lafiya da ke Kaduna. To sannan kuma sai a nan Abuja akwai wata cibiya, ko akan ce mata mu'assasa ta gwamnatin tarayya ce, ana ce mata Institute for Peace and Conflict Resolution. Ita dama mu'assasa ce ko kuma wani parastatal ce ta gwamnatin tarayya, wadda tana kula da al'amuran karantar da mutane da kuma fahimtar da su ilimin sasanta takaddama da kuma zaman lafiya.
Bari mu fara da James Wey. Me zaki ce kan tasirin wannan taro wajen wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinin Musulunci da Krista?
Nagode. Na ɗaya dai, Allah ya sa an tara malaman addinai, ‘yan ƙoli-ƙoli, wato shugabanni manya-manya, kamar su Sultan Abubakar Sarki Musulmi da President na Khan, hatta ma
Sultan Muhammad.
Sarki Musulmi. Sannan kuma da President na Khan, shugaban Kristocin Najeriya duka gaba ɗaya, da kuma Cardinal Onaika, shugaban Katolika na Abuja. Aka taro a wannan taro manya-manyan kenan. Akwai ‘yan ƙungiyoyi kuma wanda suke wakiltar addinai, wato shuri-shurin addinai, alin misali a ce ƙungiyoyin Equa, Taken, Assemblies of God da ire-irensu. Sannan da kuma ƙungiyoyi na addinin Musulunci, akwai JNI, akwai Supreme Council, akwai ƙungiyar mata musulmi iri-iri, da kuma matasa na Krista da na musulmi iri-iri. Wato an ɗibo daga ƙasa, an samu na tsakiya, an samu na ƙoli. Dalilin da yasa na ce haka, ta in ko an samu kowa da kowa yana cikin wannan taron, alal misali duk abin da aka ɗaura a nan, a za a iya ballagar da shi cikin mutane, manyan sun karɓa, na tsakiyar sun karɓa, na ƙasan kuma sun karɓa. To kaga za a samu zaman lafiya mai ɗaurewa a doron ƙasa a Najeriya. A ce malaman addinai ne yanzu suke tashi suna hobasa suna wa'azi ran Christmas suna hutubar ran Juma'a a masallatan akan matsayi aka dauka nan to lalle taron nan an ma gama zaman samun zaman lafiya a Najeriya.
Hajji Amina Kazore, me zaki ce kan wannan taro ke kuma bangaren ki? Kin ce kungiyar da kike wakilta ma tana wanzar da zaman lafiya ne tsakanin musulmi da kirista.
Alhamdulillah, ai mu wannan ci gaba ne babba, domin kungiyar mu dama ta kunshi ne dukkanin kungiyoyi na mata na Krista da na Musulmi a jihar Kaduna, kuma an asasa ta ne dama saboda ci gaban zaman lafiya din da yanda za a wanzar da shi. To kaga wannan taro mu ya ƙara ba mu dama, domin ya nuna kenan duniya gaba daya ta sa ido, ta sa hankali akan aikin wanzar da zaman lafiya wanda daman shi muke yi. Zaman lafiyar nan kuma baya faruwa sai mun zauna mun fahimci juna tsakanin mu Musulmi da Krista, muga ina ne matsalolin mu suke, menene a tsakanin mu musamman kafin a fara yi. To kuma daga abin da muka fara yanzu a wannan taro, a shimfidar da aka shimfida kenan, menene yaya zamu mu fahimci juna, sannan mu san ina ne zamu dora, menene zamu. To kaga mu yanzu mata idan mun koma, tunda daman duk kungiyoyin mata da na Musulmi da na Krista suna cikin wannan kungiyar, zamu kai musu sako wanda zai tafi har kasa, ya tafi har grassroots, tunda dukkanin mu muna da wannan. Saboda haka wannan taro mu yana da muhimmanci sosai a gare mu, kuma ya nuna ma duniya cewa aikin da muke zaman lafiya shine aikin da duniya take so a yi.
Sheikh Sani, kai ne limamin Wafrod da ke birnin Kaduna a tsakiyar Najeriya. Shin a matsayinka na malami addinin musulunci, ya kike ji yau ga malaman musulunci da manyan limaman Krista a waje ɗaya suna taro?
Abin farin ciki ne a wurina, sai kuma ya tuna maka ma lokacin da su ma wasu kristoci suka ziyarci manzon Allah cikin masallacinsa, ko da yake gayyatarsu yayi, da ya gayyace su suka ko amsa kira daga binnin Najran suka zo ciki, kuma sai suka ma shiga masallaci, har ma lokacin addu'ansu yayi sai sahabbai suka ce su fita waje, annabi ce sai a ciki samu kauna sai addu'ansu. To kaga wannan ya nuna maka wannan haduwa ce da za ta sa a gano ina ne ake da karance iri daya masu alaka da tabbatar da zaman lafiya, ina ake da bambanci ga dama an san shi. Inda ake da bambanci to kowa hoye bi hanyar shi, yawwa lakum dinukum waliya din. Amma inda ake da abu iri daya, to a hada karfi kasan nan ta zauna lafiya a samu ci gaba. To kaga abun farin ciki ne kaga musulmi da krista musamman malaman su suna zanna wuri daya suna tantauna ya zamu zauna lafiya, tunda kowa yana cewa a addinin shi din akwai tana zaman lafiya, to mu hada su wuri daya mana mu gina kasan. Kaga abun farin ciki ne. Amma babban abun farin ciki na gaba wanda shine ban fada ba, zaman ma sai ya fara da mu ne zallan musulmi su zanna su duba meye matsalolin su, meye damuwar su, me yasa ba su iya hada kansu su fahimci juna su tantauna cikin sauki su maganin matsalolin su cikin gida, kenan shine interreligious dialogue. Sannan in mun yi wannan daga baya, sai mu zo kuma nan da kwana biyu sai mu ce to kuma ta yaya zamu iya karfafa zumunci tsakanin mu da wanda ma ba musulmin ba, su kuma mu zauna lafiya da su, kamar yanda mu a cikin gida muka ce mu tantauna bambance-bambancen mu, mu sanya ladabi da sanin ya kamata wajen bambance-bambancen dan yin maganin su. To kuma ma a tsakanin mu kuma da wanda ba musulmi su ma ya zamu yi. To kaga wannan taron abu yake sanya ya tantauna kenan, mu duba matsalolin cikin gida namu a matsayin mu na musulmi, su ma krista su duba matsalolin gida nasu a matsayin su na krista, sai kuma a duba to me ke hana mu biyun kuma tsakanin musulmi da krista me ke hana ma a samu kyakkyawan fahimta ne.
Wa zan zuye kana cikin waɗanda suke da ma misalin irin illar da rikicin addini ke haddasawa mutum, wanda kai ma wannan abun ya shafe ka, a takaice me zaka tunani irin illar da wannan abun ya kawo a baya, duk da yanzu dai mun ga alamun akwai zaman lafiya tsakanin musamman ma al'ummar Najeriya, inda ake samun rikice-rikicen nan irin jihar Kaduna, irin jihar Plateau.
Illa ko ai ba kaɗan ba, kamar da waɗanda suka sani ko kuma masu rara da yake ba za a iya gani ba, ina da hannun roba ne sanadiyar rikici da ya faru a 1992 wanda ya shigo Kaduna, waɗansu muka rasa hannayenmu, waɗansu suka rasa rayukansu, aka yi ɓarna iri-iri. To tun lokacin nan ana ta fama don a haɗu a zama ɗaya. Mutane gari ya dare, garruka, wurare, Plateau, Kaduna da waɗansu birane daban-daban, sai ka ga anguwa da ke da yawansu aka ga addini guda ne, wai ana tsoro. To amma da wannan irin tafiya da muke, illan fa ba daɗi. Kasuwanci ne, mutane ne za su rasa mahallinsu, addini ne ba za a iya ibada ba saboda takunkumi nan da ake yi daban-daban, masu tsaro su sa tsoho ya yi tsallan kwado, ba za a je ma lokacin ibada ba a yi saboda menene an sa mutane takunkumi iri-iri. Illolin kuma kaga kasuwa ba tattalin arziki ya sai kasa, mutane ba su iya zuwa wuri tare, ana tsoro. Har yazo yara aka haya, yafa yara suka samu makamai, aka zo in za a yi barna an wani rashin jituwa ya sai kaga an datse hanyoyi daban-daban, ana yawa mutane barna wanda ba su sani ba, ba su gani ba, sun fito ne suna neman abin da za su taimaka wa iyalinsu. To wannan ba ƙaramin illa ba ne ga ƙasar nan.
tunanin mutum kamanninsa. Ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, karewa lafiya tare da koshin lafiya.
Abinda ya sawaka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a tuna fa, sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba.
To an gaishe ki Jummai Ali, yanzu kuma sai mu koma ga Ibrahim Garba don jin tanadin da yau daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai karewa.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ci shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump murnar lashe zabe da fatar aiki tare. Buhari wanda har ila yau ya gana da shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki kan batun da ake ganin bayanin neman amincewa da amsar lamuni ne na dala biliyan 29. Kazalika ya nada Justice Walter Nkanu Negin na matsayin mukaddashin babban alkalin Najeriya biyo bayan retired Justice Mahmud Muhammad. Masanin siyasa Abu Hamisu na ganin batun kin jinin baki a campaign din Trump kuri ne kawai.
Kuma man zai kore su, ina za su samu kore? Kana maganar mutane sama da miliyan 10, to aikin da zai yi kenan
a susun tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter ya yi murnar bawa cikin mutum na miliyan 500 magani kan cutukan tundurmi, dundumi, tsagiya da sauransu. Ga ma jami'in asusun Dr. John Umaru a taron da aka yi a gidan Gimba Jihar Nasarawa da aka amintar daga dundumi.
Carter Center za su bincike, sun gano cewa akwai wannan cutar, to sai a koma wajen ma'aikatar kiwon lafiya a nuna musu abin da aka riga aka yi.
Dieza sun kai samami ofisoshin 'yan canjin kuɗi don hana su tsawwala tsadar dala. Nasiru da Malika, muryar Amurka daga Abuja.
Aka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabin su ne Sheikh Usman Abubakar Babantini, babban limamin masallacin Juma'a na matatar man Kaduna, wanda zai gabatar da kashi na uku na jawabinsa da rabaran Ubala Nuhu daga majami'ar Ikwa a Bauchi. Ga Sheikh Babantini.
Ubangiji tabaraka wa ta'ala har wa yau yana cewa falakta hamal aqaba wa ma adraka al aqaba faqur aqaba aw it'am fi yawmin zi masgaba, wato dan me mutane basu ketar shinge mai wuyan ketarawa ba, inji Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, ko ka san me ake nufi da shinge mai wuyan ketarawa? Shinge mai wuyan ketarawa wanda in mutum ya ketara shi zai samu aljanna shine it'amun fi yawmin zi masgaba, ya ciyar da dukiyarsa a lokacin da mutane suka fada cikin kunci. To Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci musamman musulmi, kuma a kasan nan dama majority mutanen da ke kasan nan su ne mabiya addinan nan guda biyu. Musulmi addinin su ga abin da alkur'ani ya ce, na tabbata a cikin Bible din Kiristoci shi ma ya bada umarnin a taimaki waɗanda suke masu rauni, kuma a lokacin da ake cikin tsanani. Wajibinmu ne, kai koda ba mutum mai wadata ne, mai tsanani, mai yawan kuɗi ba, wajibi ne abin da ke hannunsa ya taimaka ma ɗan uwansa. Idan aka yi haka, to sai raɗaɗin waɗannan abubuwa su yi sauƙi, kuma abubuwa su kyautatu, sannan mu kyautata halayenmu, sannan mu komo mu gyara ayyukanmu. Sannan in muka lura da irin matsalan da muke ciki dangane da ainihin majalisun dokokin nan guda biyu, majalisar dattawa da majalisar wakilai ta ƙasa, in aka lura alal haƙiƙa gaskiyar magana wanda duke da hangen nesa, wajibi ne idan ya fuskanci abin ta fuskar rayuwa, sannan kuma in aka dube shi ta fuskar shari'a, to za a ga wato lallai al'umman ƙasar nan sun shiga cikin tasku da cikin ha'ula'i. Dalili ko shi ne majalisun nan guda biyu alal haƙiƙa maimakon su haɗa hannu da ainihin ita majalisar zartaswa, ita ce gwamnatin tarayya, domin su ga cewa an bunƙasa ƙasar nan, ko kuma an fiddo ƙasar nan daga cikin haɗarin da ƙasar nan ta faɗa. Maimakon haka sai ya zanto irin halin da ake ciki na wato faɗa da juna, wato suna fuskantar gwamnatin tarayya, suna fuskantar abin da ke kansu. Ba da daɗewa ba aka yi sami cece kuce a majalisar wakilai ta tarayya, a inda wani daga cikinsu ya fito ya yi bayanin irin abubuwan da ake yi da dukiyoyin da ake magana. Alal haƙiƙa in ka dubi abin ta fuskar tsarin, kana iya cewa abin da ya haifar da wannan asalin tsarin ne mare kyau. tsarin gudanarwar da take ta ainihin jari hujja wadda take kasar mu bata isa ta dauka ba aka kawo mana domin in ba rashin tunani ba yaushe zaka ce ka dauki misali miliyan 600 ka ba wakili guda bayan ka bashin nan sannan ka ce ya karba ne akan dan yaje ya kafa office a area da aka zabe shi yayi mu mutane kaza yayi mu mutane kaza sannan ba tare da ka bincike me ake yi da wannan kudin ba wannan irin tsari gaba ɗaya tsari ne wanda yake mai hatsarin gaske domin abubuwan da ake tai irin kace nicin da ake tai duniyar nan tana ji kuma hankalin mutane na kai da irin abubuwan da ake ciki sannan in aka zo aka komo wato kafin ma majalisun nan ta dattawa ta zauna irin dambarwa da tauki ba dadin da aka dungaye na yanayin zabe da yardan a karbi zaben koko ita majalisun wakilai wato ya sanya wato amma manta da abin da yasa aka zabe mutanen nan aka komo ana kace nace ana ta cece kuce wanda wannan ya jawo cikas kuma ya kawo ainihin karnaki ga tafiyar tsarin gwamnatin tarayya
shi ma rabaran Ubala Nuhu ya ce
jama'a barkanku da wannan lokaci kamar yadda kowane shugaba zai yi ikirarin kusanci da jama'a haka kuma malaman addini sai mu iya cewa ma mun fi shi kusa da jama'a to don haka abin da ke faruwa a kasar nan muna gani muna ji yana kuma shafar mu ta hanyoyi daban-daban shi yasa ya zama dole mu yi irin wannan kira zuwa ga shugabanci a dukkan matakai na wannan kasar musamman shugabanci na sama da yake rike da sauran matakai din tare da talakawa gaba daya kira na farko da nake da shi zuwa ga shugabanci a wannan kasa shine in an ciza to a hura don dalili kuwa in har ka ciza baka hura ba ka rike to lallai ka tabbatar wanda ka cizan nan ka rike ran da ya kwace ba za ka sake samun shi ba balle kuma har kace za ka cije shi don haka nake wannan kira zuwa ga jama'ar kasan nan da shugabannin kasan nan saboda irin wahalhalun da ake fama da shi kayan abinci yayi gagarumin tashi masara da kwanaki watanni kadan ake siya naira 50 yau ya koma naira 80 kayan masarufi sun gagaru mai karamin karfi in ka siya ma masara 150 ya zakai ka sarrafa shi to mun iya sani mun kuma iya gane tushen wahala da matsaloli na wannan kasa shine cin hanci da rashawa da kaka da ake yi da biro kamar yadda Annabi Amos ya faɗa a cikin littafin Amos sura 5 aya 12 kuna wulakanta mutanen kirki kuna cin hanci kuna hana a yi shari'ar gaskiya da ta adalci a majalisa mun sani sarai karyewar darajar naira faduwar farashin man fetur sun taimaka wajen ƙara wahalhalun da ake fama da shi a wannan ƙasa to amma muna kira ga shugabannin ƙasan nan su sani fa Allah ya ba su nawayar ƙasan nan a wannan lokaci mai wahala domin su dauki dawainiyar ƙasan nan ne saboda haka su zauna su kullo da hanyoyi wanda za su sa ƙasan nan a samu sa'ida Allah ya sa su yi aiki da wannan dan takaitaccen gargadi wanda muka ji nagode ne ne raguran Ubala Nuhu Ibrahim daga Ekwa Bauchi nagode
to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
to ai Ibrahim ba za ka yi nisa ba domin ko za ka ba mu labarai amma a takaice wannan karan
to a takaice Usmana kungiyar ta'addancin ISIS ta dau alhakin kai harin bomb din nan na yammacin yau Asabar a wani masallacin sufaye da aka yi a lardin Balochistan na kudu maso yammacin Pakistan wanda ya halaka mutane akalla 43 tare da raunata wasu kimanin 100 wani da ake kyautata zaton dan kunar bakin waken Taliban ne ya tarwatsa kansa a sansanin sojan sama na Bagram a Afghanistan da sojan Amurka ke amfani da shi ya kashe mutane akalla 4 tare da raunata wasu akalla 14 zanga-zangar da ake yi kan zaben Donald Trump a matsayin shugaban Amurka ta rikide zuwa tashin hankali a birnin Portland da ke yankin gabar tekun Pacific
To muna godiya a madadin shi Ibrahim da ya taya ni gabatarwa, muna kuma muka sakon taziya ga rasuwar Sheikh Muhammad Sunusi Gombe, Allah ya ji kanshi. Sidi shine ya bada umarni, sai kuma Zainab da ta hada mana sauti Usman ke cewa mu kwana lafiya.